Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niyya da kuma dalar duk a jamhuriyar Niger. Sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasi garbin muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewa ƴan awarin kasar kamar shida da wani jami'in ƴan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da ƴan awarin suka kai wa wata barikin ƴan sandan kasar. Haka kuma Salihu Garba zai gabatar muku da shirin sana da rashin tai. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuka ajiye mana akan na'uranmu. Amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hantsi lafiya. Ga labaran, sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump yanki ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Sai da jami'an tsaron Lebanon suka watsa ruwan zafi da barkonun tsohuwa a wajen ofishin jakadancin Amurka da ke birnin Beirut don dakatar da 'yan Lebanon da Falasɗinawa masu zanga-zanga waɗanda suka yi ta jifa kan ofishin jakadancin Amurka, suka kuma kona wani mutum-mutumin ɗin Trump da kuma tutocin ƙasashen Amurka da Isra'ila. A ƙasar Indonesia, wadda tafiyar musulmi a duniya, dubban mutane sun yi ta zanga-zanga a harabar ofishin jakadancin Amurka da ke Jakarta, babban birnin ƙasar. An yi kuma ta zanga-zanga a ƙasashe irin su Jordan da Turkiyya da Pakistan da Malaysia da Masar da kuma yankin Falasɗinu mai makwabtaka da Isra'ila. Kafin ya bar ƙasar sajiya don ganawa da shugabannin ƙasashen Turai, Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi Allah wadai da abin da ya kira munafurcin waɗanda suka yi ta suka kan shawarar da Trump yanke ta daga ofishin jakadancin Amurka zuwa birnin Quds daga birnin Tel Aviv, inda ofishin jakadancin kasarin ƙasashe suke.
An bayar da wani sabon umarnin kwashe mutane a karamar hukumar Santa Barbara da ke kudancin jihar California da safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar daji mafi girma da jihar ta taba gani ke barazana ga garuruwa da dama da ke a bakin gaba. An umarci mazauna Cafeteria da Montecito da su tashi tun safiyar jiya Lahadi, yayin da wutar da ake wa lakabi da suna Thomas ke daɗa bazuwa zuwa birnin Santa Barbara mai tazarar kilomita 160 yamma da birnin Los Angeles. Mutane kimanin 88 aka kwashe, wato 88 aka kwashe zuwa yanzu saboda barazanar wutar Thomas, wadda hukumar kashe gobara jihar ta ce ta sha kan kashi 15 cikin 100 zuwa daren ranar Asabar.
Daɗaɗɗen ɗan majalisar dattawa daga jihar Alabama, Richard Shelby na jam'iyyar Republican, ya faɗi jiya Lahadi cewa jihar na buƙatar abinda ya zarce zaben Roy Moore, wanda shi ma ɗan Republican ne, saboda an zarge shi da yunkurin lalata da 'yan mata ƙanana shekaru 40 da suka gabata a lokacin yana mai shekaru sama da 30. Shelby, wanda ya shafe shekaru 30 a majalisar dattawan, ya gaya ma kafar labarai ta CNN cewa tuni ma ya kada ƙuri'a irin ta 'yan nesa a gabanin zaben da za a yi gobe Talata, inda ya rubuta sunan wani wanda ya kira wani daɗaɗɗen ɗan Republican mai mutunci wanda ya ƙi bayyana sunansa. Babu yadda za a yi in kada ƙuri'a ma Roy Moore, ban kada ƙuri'a ma Roy Moore ba. Zan so in ga wani ɗan Republican na daban a kan wannan kujerar, kuma zan tsaya kan wannan matsayar, a cewar Shelby, wanda ya ƙara da cewa ba zan zaɓi Democrat ba, ba zan zaɓi Democrat ba, kuma ba na bayar da shawara a zaɓi Democrat. To, amma ba zan zaɓi Roy Moore ba. Cikin 'yan kwanakin nan, Trump ya ƙaddamar da gagarumin yaƙin neman zaɓe Moore, yana mai yin watsi da zarge-zargen aikata lalata da ake masa da kuma yadda aka taba sauke shi har sau biyu a matsayin babban alƙalin kotun kolin jihar Alabama saboda ya ki yayi biyayya ga hukuncin kotun tarayya.
To labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan adawar kasar Kenya sun jinkirta wato shirin su na kaddamar da shugaban su Raila Odinga wanda ya kabarce mazaban da aka yi a watan Oktoba a cewar jami'ar sa a jiyar Lahadi. A da hadakar nasa ta yi shirin kaddamar da Odinga a matsayin shugaban kasa na kwatance kawai gobe Talata zagayewar ranar samun yancin kasar Kenya makonni biyu bayan da aka rantsar da shugaba mai ci Uhuru Kenyatta na wa'adi na biyu. Hadakar nasa ta ce an yanke shawarar ne bayan tuntuɓa da tattaunawa wadda aka yi da wasu magabata a ciki da wajen kasar ba tare da ambatar sunan ko ɗaya daga cikin su ba. Attorney General din Kenya ya faɗi a makon jiya cewa duk wani bikin kaddamar da shugaba na kwatance na iya janyo tuhumar cin amanar ƙasa ga Odinga wanda laifin hakan a kasar Kenya shine kisa.
Majalisar Dinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, karamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin, inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da kuma mataimakin minista Park Yong-kook.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wasu 'yan awarin kasar kamar shirin da wani jami'in 'yan sanda guda ne suka rasa rayukansu a wani hari da 'yan awarin suka kai wa wata barikin 'yan sandan kasar a garin Mampi. Ga Babaya Ko Makeri da fasarar rahoton Moki Edwin.
Ministan yaɗa labarai kuma mai magana da yawun gwamnatin Kamaru Isa Chiroma ya ce a daren ranar Alhamis ne ɗaruruwan matasa ɗauke da bindigogi da adduna da masu suka kaiwa wani ofishin 'yan sanda hari a yankin masu amfani da turancin Ingilishi a kudu maso yammacin garin Manfe. Chiroma ya ce an kashe ɗan sanda ɗaya an kuma jiwa wani rauni yayin da yawa daga cikin maharan suka ji mummunan raunuka.
Five terrorists were shot dead by the defense forces.
Jama'an tsaro sun harbe maharan biyar har lahira a lokacin da suka mayar da martanin da 'yan bindigar kimanin 200 suka kai a barike 'yan sandan Manfe. Wannan shine hari na uku da aka kai a Manfe da makwabciyarta Enyomo Jog, wanda a cewar gwamnati an kashe akalla sojoji da 'yan sanda guda bakwai, kana wasu da dama kuma suka jikata. Mazauna yankin sun faɗa cewar akalla sojoji 16 ne aka kashe a wurin. Julius Ayuk Tabe, ɗan asalin garin Enyomo Jog, shine mutumin da ya faɗa cewar shine shugaban Ambazonia na farko, sunan da aka ba hukumomi na sabuwar ƙasar da 'yan awari suka kafa. Julius Ayuk Tabe yana zaune ne a Najeriya makwabciyar Kamaru, inda a cewar ministan yaɗa labaran Kamaru Isa Chiroma ke faɗin cewa ana horar da mayaka.
Over 10 young people traveling to Nigeria to be enrolled by terrorist gangs were arrested near the border.
An kama wasu matasa sama da mutum 10 a kusa da iyakan kasar, suna kan hanyarsu zuwa Najeriya su shiga kungiyar 'yan ta'adda. Jim kadan sai aka kama wani mutumin da ake ganin shine dalilin rashin makamai na 'yan awarin, kuma an kwace makaman yakin nasu. A cikin wannan makon, jakadan Najeriya kuma wakilin shugaba Muhammadu Buhari na musamman a ƙasar Kamaru, Lawan Garba Gashagar, ya kai wa shugaban Kamaru Paul Biya ziyara, kuma ya ce za su yi haɗin gwiwa wurin yaƙi da 'yan ta'adda. Najeriya ba ta goyon baya kuma ba ta ba da ƙwarin gwiwa ga wani mai adawa da gwamnati ko wani rukunin masu neman warewa, kuma za mu shawo kan wannan al'amarin.
Nigeria is not in any way supportive or encouraging the dissidents.
Rikici a yankunan Arewa maso gabashi da kudu maso gabashin Ingilishin Kamaru ya faro ne a cikin watan Nuwamban bara, lokacin da lauyoyi da malaman makarantu suka gudanar da wani yajin aiki don kawo ƙarshen abin da suka kira wuce gona da iri na yin amfani da harshen Faransanci. Tashin hankali ya ɓarke yayin da 'yan awarin suka nemi a basu 'yancin cin gashin kai. An rufe makarantu a yankunan da dama a ɓangaren masu amfani da harshen Ingilishi. A watan Oktoba wannan shekara ne 'yan awarin suka ayyana samun 'yanci na ƙasarsu da suka kira ta Jamhuriyar Ambazonia, kuma suka kira sojoji da su ajiye makamansu su ba su haɗin kai ko kuma su fice daga yankunansu. tuni aka kashe sojoji da ƴan sanda 12 a yankunan biyu na masu amfani da harshen Ingilishi. Shugaba Paul Biya ya dade yana fadan cewar ba zai bude wata tattaunawa ba akan kafa wata ƙasa, kuma yace kamaru ƙasa ɗaya ce ba ta rabuwa. Kungiyoyin ƴan awarin sun fada a shafukan sada zumunta cewar abu ɗaya da suke jira shine tattaunawa da shugaba Biya akan ballewar su daga ƙasar Kamaru.
To madalla a gai da Babu Yakubu wato da fassarar rahoton Moki Edwin Kinzaki. Ana tare ne da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirinmu na gaba, a shakata da wannan waka. To madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 2 da minti 10 kusan minti 12 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau.
Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke muku maraba da kasancewa da mu a shirin da rashin ta yi. A makon jiya kun ji bayanin bakin mu wato Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Shehu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsunma akan kasafin kuɗi da cin bashi. To yau za su yi mana bayani ne akan sabuwar hanyar cin bashi da za ta taimaki ƙasa da tattalin arziki, wato abin da ake kira sukuk. Ga wakilin murar Amurka da ke Abuja, Madina Dauda da firar.
To Alhaji Sani, bari in dawo gare ka. Da aka yi maganar sukuk na aza za ka tsoma baki ne ka ce a'a kaza a'a. Menene alfanun wannan fanni na sukuk da har aka samu yanzu naira biliyan 100? Ni ina ga kaman biliyan 100 na kaman karamin kuɗi ne.
Sattan arzikin da Buhari wallahi wallahi ne a zuciyata yayi daidai, amma kullun nikan faɗi wadai idan ka bi hanya ɗaya bi ka bi hanya su ɗaya ka bi ta su biyu ka bi ta su uku ba ta kai abin nan ɗaya ba, ya kamata ka kallaci wannan hanya za ta fishe ka. Ba Obasanjo yayi wani kuka wanda kukan nan ya shiga duniya. Najeriya ta je ta ci bashin biliyan 5 kamar wanda muke nema yanzu, amma cikin shekara 15 sai da muka biya biliyan 44 da dola biliyan 5 muka ranta. Amma gudun da suka yi ta zama ruwa suka yi ta har cikin shekara 13 ne 14 ko 15 abinda muka biya biliyan 44, shin alheri ne wannan? Mukalla cewar kamar su kuɗin da kike magana wani abu ne na cewar ba kuɗi bane na saya wurinka. Shi ko ma'aikacin banki kwata-kwata duk duniyar nan ba shi da wani sana'a sai ya sayo kuɗi ya sayar da kuɗi. Amma shi su ba kuɗi bane na saya wurinka. Abinda kenan, shin hanyoyin nan nike so in gyara da ni da kai muke da hanyoyin nan, ka bani kuɗi kaza in gyara hanyoyin nan, in na gyara hanyoyin nan zan anshi hanyoyin nan haya wurinka har in zo in biya ka kuɗinka. Kin gane? Shi ne muke ba shi gwamnatin shawara. Ta kalli sauran kasashen duniya, ta kalli America, ta kalli Ingila, ta kalli France, ta kalli duka kasashen duniya nan babu inda yanzu ba su bude kunnuwansu ba, suka koma suna yin harkar kuɗi ba tare da wannan maganar kuɗin ruwa ba. Na san gidajen abunan mai ake ce musu gidajen juriya tare da tashar jirgin sama da yawa waɗanda cewar hanyar da aka bi aka yi su ba tare da hanya ba ce ta ansa bashi da ruwa. Wannan hanyar da kike magana ta jirgin ƙasa ba tare da bashi ba, zan iya ce ma gina mana hanyar jirgi tun daga Lagos ta kai mana Kano. Biliyan nawa ne zai kasance maka? Zai kasance kai zan bi gida muku shi abinda za ta kasance mani, za ta kasance mani a biliyan 3 ko 4 ko 5 na dola. In na gina zan saida muku shi biliyan 5 ko 6 in ƙara muku biliyan 2 bisa. Na ji na saya wannan daga nan an gama ta wuce ba ƙarin kuma go bisa. Wannan biliyan 5 da Obasanjo ya ranta ake maike magana, idan da hanya ce muka ce a gina mamu ko a ce a hiddo mamu jirgin ruwa ko mu ce a gyara mamu lantarkin mu a Najeriya a biliyan 5, amma kuma ku zo mun ba ku riba kashi 50% riba wanda yake ya kasance biliyan 2.5, shine abin da zaka biya kenan ba wannan biliyan 44 ba tattalin arzikin Najeriya wannan Buhari ya ku kokarin shi kuma yayi daidai amma kullum muna ƙara fada don Allah don annabi mu ƙara kallon duniya mu ƙara amfani da basira mu gashin yaya sauran mutane suke lokacin da Buhari ya zo zuwan hurko sai yayi wani ana ce suna ce mashi swapping trade by barter shin zan baka mai na ganga kaza ka zo kai mani kaza ko ka bani kaza shin bai zauna ba zauna zaman lafiya ba a duniya shin dole ne ka
yi shirin ba ba manda
wato wannan wato kullun abin da ke cutar da mu shine cewa idan muka yi boko maimakon mu dauki boko cikin ni nika dauki boko cikin aji uku ko dai boko ya zama mani boko sana'a boko fahimta wato abin magana shine abinda ka koya mani zan zo in zauna da shi in kalli jama'a ta in kalli kasa ta in kalli shi yaya zan hidda kasa ta yaya zai mani amfani kin gane ba dole bane ba abinda yayi maka amfani a Ingila ko yayi maka amfani a America yayi mani ba dole bane ba yanzu ƴan matan mu dake zuwa su sanya gashi su lillika din nan ba dole bane masu kyau ko kuma su kalla a ce su turawa ne amma gyaran gashi yana da kyau yaya za a in gyara gashi da ya zama na wane ne ya zama nawa this is abun da ke damun mu a kasar mu idan duk lokacin da zamu yi kasafin kuɗi mu zauna mu tunanin cewar shin menene yanzu me muke so mu yi a'a muna so mu ga cewar hanyar mu ta abun da mambila din mu muna so mu sanya kuɗi mu zo mu gyara mun sanya billion 9 for something billion na gyara wannan amma sai muka ga cewa wannan kuɗin ranto su za mu yi sai muka ce to ku ku zo kwa hada mu shi a billion nawa za ku yi mu shi gaba daya mun in kun yi kun gama mun sai shi billion kaza a wannan su ne za mu yi ta biyan ku ba kuɗin za mu ba ku ba
to barin dawo gare ka Alhaji Adamu Dubbo dukan ku nan kun yi aikin banki kun san sha'anin harkan kuɗin nan da sauransu yanzu nake samu wani sabon labari daga wajen Alhaji Sani Aminu cewa an ci bashi dalar Amurka billion 5 cikin shekaru 15 an biya biliyan 40 da wani abu to shin dole ne sai an ci bashi
in cin bashi bai da wani kuskure bai da wani laifi in zaka yi amfani da kuɗin bisa abinda kace zaka yi amfani da su yanzu kamar ne sojoji da yake cewa an karbi biliyan 5 ya zama dubu biliyan 40 ɗin nan am aiki da kuɗin ne aiki
a lokacin sojoji nake maka bana ba abinda ke magana Madina ba wai duk inda kika ji magana baka da kasar duniya wanda za ta baka bashi ta ji dadin ka biya ta bashi a wurin kasashen turawa a waje investment ne bashi ni na aikin banki na san aikin banki duk bankin da ya baka kuɗi yau yana tunanin cewa a kuɗin ka su ta abin da su ta kun kana biyan interest su ta haihuwa kana biyan interest na rantse baki da Allah ba mai bina bashi a lokacin da aka baka kuɗi da ruwa ka samu miskila fuya akwai kuɗin ba interest din da zaka biya a ƙarshe sai ka biya over 200% kishi 200% na wannan bashin kuma in fact duk duniya duk wani addini da kika sani na duniya babu wani wanda bai kyamaci bashi da ruwa
ai riba haramun ne amma kuma mun waye gari mun samu kanmu a cikin wani yanayi wanda gwamnati ba za ta iya yin komai ba sai ta ci bashi da ruwa ya kai yayi so abin da nake son Mallam Sani ya gane shi ne dauki yanzu kaman ma'aikatar tonon mai NNPC akwai abin da ake cewa joint venture sai a dauko company daga kasashen waje masu wanda suka kware wajen tonon man sai a zo a ce to ka tona mai mu sayar ni in dauki kashi 60 kai ka dauki kashi 40 da ka kudin da za a kashe wajen tona man kai mai daukan riba kashi 60 ina kai zaka kawo kudin kashe wannan a fito da man kashi 60 a kullu yaumin gwamnatin Najeriya ba ta biyan nata kudin kan lokaci ba ta biya kullun sai ta cewa
kuma laifi ne haka
laifi ne sai ta cewa wannan kamfanonin ku ci gaba ku yi mu tattara za mu biya ku ruwa akai lokacin da muka samu kuɗi sai mu mayar muku ya za a yi kuɗin ba zai taro ya yawa ba ɗaya kenan na biyu wannan maganar da yake cewa ba ni gishirin ba kamar da Najeriya memba ce ta binna na OPEC ƙungiyar OPEC masu sai da mai OPEC a dokokinta sun hana ba ni gishirin ba kamar da
Buhari yana cikin muna cikin OPEC Buhari ya shugaban kasa ya ce na fita daga OPEC ɗin idan abun na cutar da ni shi idan abun na cutar da ni shin dole in shige shi
abin da nake cewa muddin Najeriya ta yadda tana cikin OPEC ƙungiyar OPEC to dole ga bin dokokinta in yau shugaban kasa ya ce mu fita OPEC domin mu yi abin da muka ga dama mu fi sabilillahi sai mu fita kasa ce muka zauna muka ce muna cikin OPEC OPEC ɗin ƙungiya ce tana da dokokinta ko mu bi dokokinta muna cikin ƙungiyar ko kuma mu fita yanzu kasar Russia tana cikin OPEC ne ba ta cikin OPEC duk duniya ba kasar da ta kai Russia sai yawan sai da mai ko Saudi Arabia ba ta kai su ba amma ba su ci
amma suna da yawan man da Saudi Arabia ke da ita
ba su da yawan man da Saudi Arabia take da ita amma sun fi Saudi Arabia yawan sai da mai domin Saudi Arabia tana cikin OPEC OPEC ta sa mata iyaka cewa ba za ku iya sai da fiye da ganga miliyan 9 a rana ba mu ko miliyan 2.3 ko gaba mu ganga so dole ne ka bi dokokin ta abinda ake cewa shine in an karbi bashi ayi amfani da shi kuma kada a karbi bashi a biya albashi domin kudin ba za su dawo ba in ka karbi bashi kai hanya ko kai gada ko kai gona ko kai aikin lantarki da shi yadda za a kamar ya zama to kamar zuba jari ka juya kudin za a same shi ba dawo
naci kin gane ko wannan ta kalmar abu ne shin nace bashi din nan yana da matsala shin idan lokacin da kai kudi ka sau kuma mu a al'adamu ta Afrika da Najeriya sauransu sace-sacen nan suna da yawa shin baka kallon hanya wadda kuma zaka nemo hanya wadda ba sace ta zaka rage idan lokacin ne nazo nace ma ginin gid abin nan din zan zaka yi mana asad din nan naka zan saya ba bashin kudin ka nake so ba kudin nan ne idan karanto su zaka je ka aje su ka sace amma idan asad din nan ne kake so ka saya ai maka budget din mu mun ce zamu yi kaza zamu yi kaza zamu yi kaza nace budget din nan namu good and fine zamu yi ba sai mun zanto kudi ba mun zo mun yi dauki komai kake so yanzu dauki mun ce zamu yi housing akwai housing abin da muke
gidaje
shin mun hida abin ba sai na je na ranto kudi ba wanda za a zo mutane su kwasa su sace za a yi wannan a'a gidaje nake so in gina miliyan kaza ko gida biliyan kaza nake so in gina nawa ne muka yi ga da muka wani da wani ko kamfani kaza ku zo ku gina wadda gidajen in mun sai da gidajen ko mun samu kuɗi zamu biya ku ba wai zancen kuɗi ba muka ansa a lokacin da nayi wannan kai din nan ka tabbata har ga Allah idan ka hito da kuɗin ka ka zo ka ce ka bari wani ya saci kuɗin nan gidajen nan ba za su ginu ba kuma a yadda din ya mu cewar idan gidajen nan ba su ginu ba ba na biyan ka idan sai gidajen nan an yi su an ga masu sun an ba musu sannan zamu biya ka ya sha bamban da cewar cewa ne ba ni kudin ka in ba wani da wani minista wani ko director wani ya je ya gina min gidaje a ciki ya sata wannan ya sata wannan ya sata abinda muke magana a kullun je ki anaji akwai lokacin da dole ka je ka samu ka ranto kudin a wani wuri amma ai anan abin da nake magana cewa ya kamata mu bude fuskan mu bude ilimin mu bude kwalwan mu kalli duniya inda take nufa mu kalli cewa su turawan da muke kokari su yau a ingila akwai islamic banks guda biyu ko uku yau a america suna islamic finance yau a france suna yi yau a ko ina a kasar duniya saboda me saboda saukin da ke ga abun
Jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu Alhaji Adamu Mu'azu Modibo da Malam Ishehu Aliyu da Alhaji Sani Aliyu Dutsinma da wakilin murar Amurka dake Abuja Madina Dauda da Solomon Abu da Chubahiro Deodene da suka taimaka wurin daidaita sauti. Ni Salu Garba ke cewa ku kasance cikin koshin lafiya. A gaida Salihu yanzu kuma ga baban gida Jibrin da shahin jaridan Najeriya.
Za mu fara shirin ne da rahoton da jaridar The Nation ta buga wanda ta ruwaito shugaban hukumar EFCC mai yaki da cin hanci da rashawa a Najeriya Ibrahim Magu na cewa yanzu haka hukumar ta gano naira biliyan 2.8 da ta kwato daga hannun barayin fansho a ofishin shugaban ma'aikatan Najeriya da kuma hukumar 'yan sanda ta kasar. Shugaban hukumar ta EFCC ya musanta rahotannin da ake bazawa cewa an sace irin waɗannan kuɗaɗe da kadarori da hukumar ta kama daga barayin na biro. Ita kuwa jaridar The Vanguard ta dauko ɗaya daga cikin manyan labaran da ya zaka ya mamaye kafafen yaɗa labaran duniya ne wato zanga-zangar da yanzu haka ake yi a ƙasashen Larabawa da na Musulmai game da furucin shugaban Amurka Donald Trump da cewa Amurka za ta maida ofishin sakadarcinta a birnin Jerusalem. Jaridar The Vanguard ta ruwaito sa'in sanda ya kaure ne tsakanin shugaban ƙasar Turkiyya Recep Erdogan da kuma Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu inda dukkanin shugabannin ke kiran kasashen juna wato kasashen da ke taimakawa ta'addanci da kuma kisan wayanda basu ji ba basu gani ba a bangare daya jaridar leadership ta dauko labari ne wanda ke mamaye Najeriya a karshen mako wato zaben shugabannin jam'iyyar PDP mai adawa da aka gudanar wanda kuma a ƙarshe aka bayyana Chief Uche Secondos a matsayin wanda ya lashe zaben sai dai a cewar jaridar The Leadership Professor Tunde Adeniran da ya fito daga yankin kudu maso yammacin Najeriya ya bayyana tantama da kuma rashin amincewa da wannan zabe da aka gudanar abinda jaridar ta ce har yanzu da sauran runa a kaba ga jam'iyyar ta PDP mai adawa ita ma bangaren ta jaridar da zai ta ruwaito rahoton zaben shugabannin jam'iyyar ta PDP ne inda ta ruwaito sabon shugaban jam'iyyar Mr. Uche Secondos daga yankin kudu maso kudancin Najeriya yana shan alwashin daukan matakai da zai tabbatar da hadin kan ƴaƴan jam'iyyar ta PDP da kuma tabbatar da ganin cewa jam'iyyar ta sake karbe ragaman shugabanci a shekara ta 2019 daga hannun jam'iyyar APC ita kuwa jaridar Daily Trust ta ruwaito labari ne da ke cewa shugaban kasa Muhammadu Buhari a yau zai tashi zuwa kasar Faransa domin halartar wani taro na kare muhalli da kuma yaki da dumamar yanayi na duniya taron wanda kasar Faransa da kuma wasu kungiyoyin kare muhalli ta duniya suka shirya za a gudanar da shi ne a birnin Paris sanarwar da mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin yada labarai Femi Adesina ya fita na cewa shugaba Muhammadu Buhari da kuma shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron za su yi wata ganawa a gefe guda kafin wannan taro da za a gudanar da wannan labari ne kuma muke kammala sharhin jaridan namu na wannan safiya a huta lafiya
to madalla a gaida baban gidan Jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuma sauraro kuke ajiye mana kan na'urar mu
Assalamu alaikum BOA mai magana Alhara Fara Gashuwa babban auditor general na kungiyar muryar talaka na Najeriya a yau zan bayyana ra'ayina ne dangance da abin da ke faruwa wanda Amurka da Isra'ila suke nuna karfa suke nuna su sufi kowa karfi a duniya saboda suna nuna wa Falastinawa cin zarafi suna nuna duk duniya ba masu karfin su to su sani da cewar Allah zai iya mai da su zai dawo da su baya wanda abin da suke yi muna bakin ciki da shi muna Allah wadare da su
assalamu alaikum muna fatan Allah ya yi mana
assalamu alaikum suna na Dr. Haruna Damba Badoza dalibi a kwalejin ilimi na Alhaji Garba Zagada to alhamdulillahi ala kulli hal ina kira ko kuma ina farkar da ƴan uwana a Najeriya cewa tun daga yanzu mu daura damarar fatattakar duk wani shugaban da ƙuri'un gane suka yi sanadiyar hawansa kujerar da yake tutiya da ita muddin dai ba su kyautata mana ba ganin cewa mun zaɓe su amma su kuma sun manta da mu ba su damu da mu ba ba sa waiwaitar mu sai kun zaɓe ya zo sannan kuma su ce za su yi gajiya suna bin mu gida-gida suna bin mu domin yin baran ƙuri'un mu
to madalla muna godiya ga duk wanda suka samu dama aika mana sakonni sai a ci gaba da aikowa mu kuma zamu ci gaba da sakawa to da wannan kuma muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai a takaice
to a takaice sabbin zanga-zanga sun barke jiya Lahadi a fadin duniyar musulmi da Larabawa na nuna rashin amincewa da shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta amincewa da birnin Quds a matsayin babban birnin kasar Isra'ila. Majalisar Dinkin Duniya ta ce lokaci na fi ƙurewa na warware rigimar yankin ruwan Koriya cikin lumana. Jeffrey Feltman, karamin sakatare janar na Majalisar Dinkin Duniya mai kula da ɓangaren siyasa, ya ziyarci Koriya ta Arewa a wannan satin inda ya gana da ministan harkokin waje Ri Yong-ho da kuma mataimakin minista Park Yong-guk. Kafar labarai ta gwamnatin Koriya ta Arewa ta ce bangarorin biyu sun amince su rika ganawa akai-akai.
To madalla, masu sauraron, anan muka karshen shirin namu na hantsi. sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu mu da Ibrahim Kalmasi Garbare ta na gabatarwa sai Chubahiro Diodone wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Craig Burns ni Sarfil Hashim kuma yake cewa a huta lafiya assalamu alaikum.